الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأنا متى yau takwas ga watan Jumadal Ula shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shi ne dace da 30 ga watan goma shekara 2025 shekarar miladiya. Yan uwa, za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na Hikmatun min at-Tarikh, wallafar Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Yan uwa, idan ba a manta ba, wancan sati da ya gabata mun kammala karatu ne a al-Mabhathu Thalith, ahammu al-ahdathi fi khilafati Uthman radiyallahu anhu, mafiya mahimmancin abubuwan da suka faru a khalifancin Uthman dan Affan, Allah ya kara masa yarda. Wanda ƴan uwa, mun ji yadda sayyidina Uthman, Allah ya kara masa yarda, ya bada gudunmawa ƙwarai da gaske wajen buɗe-buɗe na garuruwa da yawa wanda addinin musulunci ya shiga cikin su, ke Europe da kuma nan Afirka, don mun yi bayani akan haka. Sannan mun ji irin gudunmawar da sayyidina Uthman ya bayar wajen faɗaɗa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ji irin gudunmawar da sayyidina Uthman ya bayar wajen addinin musulunci ya tsallaka a inda yake ruwa ne, a tsallake ruwa, a kai musulunci garuruwan da suke tsallake ruwa, inda ake ce musu ma wara an-nahri. Sannan abu na shida, muka je da sayyidina Uthman, Allah ya kara masa yarda, ya ba da mafi girman gudunma wajen tattara Al-Qur'ani a waje guda. Wacin sati ne mana alƙawari cewa insha Allahu ta'ala idan mun zo yau za mu ɗan ƙara bayani kaɗan akan abin da ya shafi tattara Al-Qur'ani. Na yi niyyar da na zo mana da ɗaya daga cikin littattafai na Ulumul Qur'an, mu ɗan karanta wani abu daga ciki. To amma kusan bayani ne mai tsayi dogo, idan na ce za mu karanta daga littafi zai kasance darasin namu gaba ɗaya zai tafi a karatun tattara Al-Qur'ani. To shi sa sai na ɗan ikhtisarinsa, na ɗan rubuto mana kaɗan daga cikin abin da Manna'ul Qattan ya rubuta a cikin littafinsa na Mabahith fi Ulumul Qur'an. Shi ma ya yi rubutu mai tsayi ƙwarai da gaske, kusan shafi huɗu ko biyar akan abin da ya shafi tattara Al-Qur'ani lokacin sayyidina Uthman. To amma dai neman ikhtisarin sa taƙaice kamar yadda zamu ji insha Allahu ta'ala. Dan kuwa, kamar yadda muka bayani wancan satin, tattara Al-Qur'ani ya fara ne a lokacin sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara masa yarda, amin, sakamakon mutuwa da aka samu ta makaranta Al-Qur'ani, waɗanda ake ce musu ƙurra'u, waɗanda galibi mahaddata Al-Qur'ani ne. A lokacin Al-Qur'ani kuma yana kirazinsu ne a ajiye, ko kuma jikin alluna, irin alluna na dabba, ko kuma jikin duwatsu ko ganyen dabino, ko wani abubuwa daga cikin abubuwan da aka rubuta Al-Qur'ani a cikinsu a wancan lokaci. Saboda haka sai sahabbai suka ji tsoron mutuwar waɗannan mahaddata Al-Qur'ani kamar tafiya Al-Qur'ani. Wata rana za a kai shawara, lalle ya kamata a rubuta Al-Qur'anin ya kasance akwai shi gaba ɗaya, duk wata aya da ta sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayar a rubuce a cikin musafi wannan shine dalilin da yasa sayyidina Abubakar Siddiq ya wakilta Zaid bin Thabit aka tattara alqur'ani aka rubuta shi a waje guda sai dai an rubuta shi ne ala sab'atu ahrufin akan waɗannan harafai guda bakwai da alqur'ani soka akan su sannan rubutu na sayyidina Abubakar ko kuma tattarawa ta sayyidina Abubakar ta kunshi duk wata aya da take mansuha an ajiye ta a gefe ba a shigar da ita ba amma ana duk ayar da aka shafe tilawar ta ba a karatunta to ba ta cikin alqur'ani a lokacin ba a sa ta ba to wannan shine iya tattarawa kawai da aka lokacin sayyidina Abubakar Siddiq shi kuma qur'ani ya ci gaba da wanzuwa aka ci gaba da amfani da shi wajen karantawa to lokacin sayyidina Uthman kuma an samu abubuwa da yawa daga ciki akwai ittisa'ul futuhatil islamiyya akwai ci gaba da samun yalwa da yaduwa ta addinin musulunci a da yawa daga cikin garuruwan da addinin musulunci baya ciki kada kuma ta tun lokacin sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda an bude Farisa an bude Rome an bude wasu garuruwa da yawa waɗanda suke ajamawa ne asalin su ba larabawa ne addinin musulunci ya shiga saboda haka an samu futuhat kafira da yawa to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya jawo alqur'ani sai ya ƙara yaduwa a waɗanda suke ba larabawa ba kuma sai ya kasance a makarantar alqur'anin sun yadu a wasu daga cikin garuruwa saboda haka kowanne gari yana koyon alqur'ani ne a irin makarantin da ya je masa akan irin harafin da yake karanta alqur'ani a kansa to sai kasance karatun alqur'anin na nan ya bambanta da na can na can garin ya bambanta da na can saboda kowanne akwai irin alaramman da yake karanta da su alqur'ani kamar yadda na ga muku tun a baya Allah madaukakin sarki ya saka da manzansa ne sallallahu alaihi wasallam alqur'ani akan harafai guda bakwai zamu zo insha Allah ta'ala can gaba ko a takaice ne mu bayani akan me ake nufi da harafai guda bakwai to waɗannan harafai guda bakwai kowa yana karantawa gwargwadon yadda ya koyi alqur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duka manzon Allah ya koyi da alqur'ani da su saboda haka wani ya iya da a karatun alqur'anin ya bambanta daga gari kaza zuwa gari kaza daga ƙasa kaza zuwa ga ƙasa kaza waɗantan malamin da ya karanta da su alqur'ani ya koya daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan wata siffa ko akan wani harafi da ba shi wancan ya koya ba wanda yake koyar da wani garin da ba wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ya haifar da bambanci mai yawa a tsakani to wannan kuma sai ya bayar da wani abu ɗan uwa duk lokacin da wani abu ya tattara ƴan garuruwa da dama a waje guda misali kamar aikin hajji kamar ya ƙoƙa da ake yi idan za a yi yaƙi khalifa yakan kira kowanne gari su kawo gudunmuwar sojoji domin a zo a haɗu bai ɗaya a je a ba wa addinin musulunci gudunmawa a yi wannan yaƙi ba irin wannan yaƙi idan waɗancan ƙasa ko wannan gari sun zo sun haɗu a waje guda kun san mutane ne masu himma da san bautar Allah suna karanta alqur'ani to lokacin da suke karatun alqur'ani sai kai ka karanta alqur'ani sai ka ji qira'arka ta sha bamban da irin tawa ni ma sai na ji tawa ta sha bamban da irin taka to wannan ya haifar musu da shi ma a bambance-bambance mai yawa to wannan kuma sai ya bayu har shakka ta fara shigar wasu kamar yadda na ga muku waɗanda ba larabawa ba sun shiga addinin musulunci waɗanda cikin larabawa iskalin ba shi da yawa a wajensu don sun san alqur'ani Allah ya saukar da shi akan harafai guda bakwai kuma kowanne za ka iya karanta alqur'ani da shi to amma matsalar wannan ya karanta alqur'ani sai ya ji wani yana karanta alqur'ani kuma inda yake karantawa amma da bambanci bambanci mai yawa kwata-kwata ba iri ɗaya bane to wannan sai ya haifar da wannan yana gani kamar wannan ba alqur'ani yake karantawa ba wannan ma yana gani kamar wannan ba alqur'ani yake karantawa ba har musu da jayayya ya fara shiga tsakanin wasu daga cikin mutane har ya kai ma wani yana gani idan wani yana karanta alqur'ani fa kai wannan sako yake ba karatun alqur'ani yake ba ina fatan fahimta ƴan uwa har wasu suka fara fahimtar idan wani yana karanta alqur'ani tunda ba irin yadda malamin sa shi ya koyar masa bane to ko shakka babu sako yake wannan karatun alqur'ani nasa ba daidai bane to har sai da kusan a shekara ta 33 zuwa da 2 a lokacin da aka yakin Armenia da Azerbaijan wanda mun yi bayanin satin da ya gabata ko yau ibn al-yaman Allah kara masa yarda kowa san waye huzaifa ko sahibu sir rasul sallallahu alaihi wa sallam to wannan yaki shi yaga abun mamaki mai yawa yadda yaga waɗanda suke tare a wannan yakin sun samu sabani mai yawa akan karatun alqur'ani hatta kai wasu suna neman kafirta wasu saboda wannan karatun sa daban wancan karatun sa daban to sai abin yayi mai nauyi kwarai da gaske wannan dan taba wannan abun mana sai abin yayi mai nauyi kwarai da gaske saboda haka sai bar maza sai to garin Madina wajen sayyidina Usman wajen halifa kenan gaba daya yana zuwa wajen halifa yace ya kai halifa ya kamata ka riski wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun da wuri tun ba su sabani irin sabanin Yahudawa da Nasara ba ya kamata a riske su wannan ya faru a lokacin da yawa daga cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nan to hankalinsu su ma ya tashi hankalin sabbai kwarai da gaskiya ya tashi to sai ya kasance dukkanin sahabbai karkashin jagorancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda sun hada akan lalle ya kamata a rubuta alqur'ani guda daya wanda al'umma za ta dogara akan sa wancan sabanin da arabu da shi me zai faru sai sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda ya tura wajen nana Hafsa uwar mu'mini Allah ya kara mata yarda aje a karbo musafin da ke wajenta na ga muku da mun cewa musafin yana wajen sayyidina Abubakar Siddiq ko da ya bar duniya ya dawo wajen wa sayyidina Umar daga sayyidina Umar kuma ya dawo wajen wa wajen irsa Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da wannan al'amari ya faru sai sayyidina Usman ya aika wajenta yace a ba da wannan musafin domin da shi zai amfani wajen copy asalin Qur'anin saboda ka ta ba da wannan musafin sayyidina Usman ya kafa kwamiti na mutum uku ne waɗanda mutum hudu waɗanda akwai Quraisha guda uku daga cikin su sai kuma mutum Madina guda daya Qurayshawan sun kasance akwai Abdullahi ibn Zubair akwai Sa'id ibn al-As akwai Abdurrahman ibn al-Harith waɗannan dukkanin su Qurayshawa ne sai mutum daya wanda yake Ansari ne shine Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu sai to kuma da ita ku rubuta ta akan yare akan lahaja ta Qurayshawa domin Al-Qur'ani ya sauka da yaren su ne to sai ya kasance duk lokacin da su dinnan suka yi sabani sai shi Zaidi ya aje ta sa fahimta sai ya bi su saboda su Qurayshawa ne yaren su kuma da shi Al-Qur'ani ya sauka to sai a rubuta da yaren Qurayshawa to a haka suka rubuta wannan Al-Qur'ani guda daya babban bambancin da aka samu da Al-Qur'anin Sayyidina Abubakar Siddiq yan uwa shine Al-Qur'anin Sayyidina Abubakar Siddiq an rubuta shi ne ala sab'atu ahrufin akan waɗancan harafai guda bakwai shi kuma wannan Al-Qur'ani na zamanin Sayyidina Usman an rubuta shi ne ala harfin wahidin duk waɗancan ragowar harafan guda shida sai aka ajiye su a gefe sai aka dauki harafi guda daya domin a tattara al'umar annabi Muhammad akai sallallahu alaihi wasallam da wancan sabanin ya kau ina fata an fahimta yan uwa to sai kasance an rubuta alqur'ani akan harafi guda ɗaya kawai saboda haka bayan sun gama rubuta wannan alqur'ani kuma aka dauki asalin mushafin da aka kwafa aka mai da na Hafsa a kayanta kun ga sayyidina Usman bayan ya gama kwafa ba riƙewa a wajen sa ba a'a ya mayaura da uwar mu'minai asalin mushafin da aka karba ne aka kwafa a cikin sa to wannan harafai guda bakwai ɗin uwa da nake muku bayani akan su tun lokacin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sabai su kansu sun fara samun sabani akan karatun alqur'ani akan waɗannan harafai saboda na kowa daban-daban Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da hadisi wata rana sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya kasance ya zo wucewa sai ya ji wani sahabi mai suna Hisham ibn Hakim yana karanta al-Qur'ani yana sallah surar da yake karanta ita ce suratul Furqan sai sayyidina Umar ya ji Hisham ibn Hakim yana karanta al-Qur'ani ba da irin karatun da manzon Allah ya koyar da shi ba ina fata fahimta
saboda sayyidina Umar sai yake cewa sai naji kamar naje na tukuyo shi da shako shi na sallata sa saboda ji yake kamar ane mai allura iga manzon Allah ya koyar da shi ba sallallahu alaihi wasallam sai hankalin sa ya tashi ya kasa jurewa yace amma dai sai naji ra saboda girman sallah sallah yake sai na kyale shi ya gama yana gama sallah sayyidina Umar zai ci ugun sa yace man allamaka hadhihi alqira'a waye koyar da kai wannan karatun da kake wannan sahabi shame sai allamani ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ne koyar da ni tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace kazabta ƙarya kake yi ce manzon Allah ya koyar da ni suratul furqan ba irin wannan qira'at take ya koyar da ni ba ce saboda haka sai kaga mun da ya koyar da kai sai da Umar ya ci kwallarsa sai wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe suna zuwa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe hayyan sayyidina Umar bai cika shi ba suna gaban annabi ya rasulullah naji yana karanta alqur'ani da irin qira'at da ba ita ka koyar da ni ba sai annabi ya ce to arsilhu sake shi sake shi sannan sai ya sake shi sai ya ce to ku zauna da suka zauna sai ya ce ya Hisham karanta min karatun da sayyidina Umar ya ji kana yi sayyidina Umar ya ce sai karanta irin karatun da naji yana yi lokacin da na kamo shi sai da ya gama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce haka za unzila haka aka saukar haka alqur'ani yake yace kai ma Umar karanta karatun da kace ni na koyar da kai sayyidina Umar shi ma ya karanta tasa qira'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce haka za unzila haka aka saukar kawo kowane waye koya masa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka sayyidina Umar shi bai san karatun bai san qira'a wacce ba saboda harafin da aka karanta daban da harafin da shi aka karantar da shi to kaga tun lokacin sa bai tun lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana ra'ayin uwa an fara samun irin wannan sabanin ya kuma bayan sabban ya kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta yan uwa to shi sa kun ga ashe tattara alqur'anin akan harafi guda daya da ijma'in sahabbai gaba daya babu wani sahabi guda ɗaya da ya inkari a lokaci babu sahabi guda ɗaya a lokacin da ya ce abin da aka faru dai duk ijma'in sahabbai sun yarda cewa wannan abu ne mai kyau wannan abu ne da zai tattara al'umma guda ɗaya suna tsoro kada alqur'ani nan gaba a samu tahrifi a cikinsa a fara samun canje-canje a cikinsa kuma tun da aka yi wannan aikin lokacin sayyidina Uthman ya sa aka nusakh ma'ana copies aka aika su garuruwa kamar yadda mun karanta a karatun wancan satin ko kowanne gari kuma sayyidina Uthman ya aika da me da wani alaramma da zai je karantar da su wannan musafin da aka karantar to sai sayyidina Uthman ya tattara duk sauran masahib din waɗanda ba waɗannan ba na da sai ya ce kowa ya kawo nasa a garin Madina kowa ya kawo nasa sayyidina Uthman Allah ya ƙara masa yarda ya sa wuta gaba ɗaya ya kone su gaba ɗaya aka sa wuta aka kone su malamai suka ce babu laifi ya halatta duk lokacin da kake da alqur'ani wanda ya lalace ko takardun suka ciccire abin da ya kamata shine sai ka sa wuta sai ka kona shi ba a binne alqur'ani a ƙasa ƴan uwa ba daidai bane wasu ga suna binne shi a ƙasa wani lokaci zaka idan an yi ruwa kan tono shi ka gan shi a ƙasa ko kuma wata dabba masu irin tonon su tono alqur'ani tunda ba lalle ne a ce lokacin da ka sa shi ya rube a lokacin ba yakan dade wani lokacin babban abin da ya fi dacewa shine sai ka tattara shi sai ka kona babu komai ka kona alqur'ani lokacin sayyidina Uthman ayi sannan ya aika da dukkanin sauran garuruwa cewa ga yadda ya kamata su yi wa masahib din nasu saboda haka duk sauran alqur'ani aka tattara su ma aka kona su to me ake nufi da an saukar da alqur'ani akan harafi guda bakwai wannan hadisi ne sayyidina Umar da na karanta mana a ƙarshen sa da annabi ya ce kowa ya karanta daidai sai ya ce hadha alqur'anu unzila ala sab'ati ahrufin kaga wannan alqur'anin an saukar da shi akan su harafai guda bakwai to shine malamai suke ta kai kawo me ake nufi da harafai guda bakwai wannan magana ce ta ulumul qur'an malamai sun yi magana da yawa malam manna'ul qattan yake cewa ibn hibban ya hi kai to ko kuma ya ambaci maganganu kusan guda 35 akan bayani akan abin da ake nufi da sab'atu ahrufin amma dai ya tattare su shi manna'ul qattan ya kawo su akan maganganu kamar guda 5 ko 6 ko abin da ya kama da haka amma dai zan gaya mana koda guda 2 ne yanzu a matsayin a buga misali dalibin ilimi zai iya koma littafin ulumul qur'an ya gani daga cikin malamai akwai wadanda suke gani abinda ake nufi da sab'atu ahrufin sune lughatul arab yare-yare na Larabawa. Ma'ana akwai wasu ƙabilu na Larabawa shahararru waɗanda harshensu shi ya fi shahara harshenin Larabawa guda bakwai. To sai Al-Qur'ani ya zaɓe su sai ya sauka da waɗannan yaren. Na fata an fahimta. Yawwa, to waɗannan yare guda bakwai cikin malamai suka ce akwai Quraysh, akwai Thaqif, akwai Huzail, akwai Hawazin, akwai Kinana, akwai Tamim, akwai Yaman. Waɗannan ƙabilu guda takwas, guda bakwai na Larabawa suka ce su ne Al-Qur'ani ya sauka da akan yarensu. Wasu malamai suka canza wasu ƙabilun suka kawo wasu. Wannan ka koma can za ka gani insha Allahu ta'ala. Wasu kuma suka ce abinda ake nufi da sab'atu awrufin shine awjuhin, ai sab'atu awjuhin. Al-Qur'ani ya sauka akan fuskoki guda bakwai waɗanda su Al-Qur'ani ya kunsa. Daga cikinsu akwai al'amru wan nahyu, akwai umarni. Al-Qur'ani in ka duba a cikinsa akwai umarni, akwai annahyu, akwai al-wa'du shine alƙawarka ga wanda ya yi aikin alkhairi, akwai al-wa'idu shine narkon azaba ga wanda ya bijirewa Allah madaukakin sarki da manzanninsa, akwai al-jadal musu da jayayya da masu kafircewa suka yi da annabawa da amsoshin da annabawa suka ba su. Wannan akwai shi a cikin Al-Qur'ani. Sannan akwai al-qisas, isoshi labarai da Al-Qur'ani ya kunsa. Akwai malaman ma kawai da suka ware labarukan Al-Qur'ani suka rubuta su, qisasul Qur'ani kenan. In kana so duk wata qissa ta Al-Qur'ani ta tabbata, malamai sun zabo ta, sun ciro ta, sun rubuta. In kana so sai ka je ka karanta kuma ka ga abubuwan da zaka iya cirowa na ibar da wa'azozi da zaka iya dauka kai amfani da su. Sai na bako shine wal mafal, shine misalai. Misalan Al-Qur'ani wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Eh, akwai misalai da yawa a cikin Al-Qur'ani da Allah subhanahu wataala ya bubbuga su. To wannan suka ce sune ake nufi, sune abinda ake nufi da sab'atu ahrufin. Wasu malaman sun faɗo wasu maganganu daban ba da ba wannan ba. Amma dai daga cikin maganganu mafiya inganci da suka fi rinjaye shine lughatul arab dinnan, waɗannan yare na Larabawa. Kamar yadda muka ji, shi yasa lokacin da aka tashi tattara Al-Qur'anin aka tattara shi akan harafi guda ɗaya. Sauran harfin guda bakwai tunda dama mustahabi ne yin karatu da wani ba wani ba, ba dole bane. To shi yasa sayyidina Usman da ya ga rikici zai shiga cikin al'umma sai aka aje guda shidan, sai aka dau guda ɗaya, wanda har yanzu da shi muke magana, da shi muke karatu. Dukkanin waɗannan qira'atul ashara ɗin da muke karatu da su duk suna ƙarƙashin harafi guda ɗaya ne fa kawai. Dan uwan fahimta, dan kada wani ya dauka cewa wai wannan qira'atul ashara da ake karantawa su ne, a'a ba su bane. Shi wannan duk waɗannan qira'o'i ɗin, habsu warsh, habsu duri, kumbul susi, ga sunan duka suna cikin me, suna cikin wannan harfin guda ɗaya. Ina fata an fahimta yan uwa. To tun daga wancan hada Al-Qur'ani da sayyidina Usman, alhamdulillah ba ƙara samun wata ishkali ko wani musu akai ba. Shikenan kuma Al-Qur'ani ya tafi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so a karanta shi. To wannan da a takaicen takaice na dan tato mana, saboda neman alƙawari zan mana bayani a takaice, saboda ɗaliban karatun Al-Qur'ani za su ƙara da abin insha Allahu ta'ala. Allah ya sa mu dace. Malati al-mabhath ar-rabi' bada'ul fitnati. Yanzu za mu tashi yadda fitina ta fara. Me ake nufi da fitina? Ita ce fitinar da ta yi sanadiyar kisan sayyidina Usman ɗan Affan, Allah ya ƙara masa yarda. Duk bayan sayyidina Usman ɗan Affan, Allah ya ƙara masa yarda, ya gaima addinin musulunci aiki da hidima da yaɗa musulunci da duk abubuwan da ya yi. To sai aka samu wasu mutanen kawai suka yi fito na fito da shi, suka zo suka kashe shi kamar yadda za mu zo mu ji. Za ku ji ya abin ya fara, daga ina ya samo asali, ya kuma abin ya ƙarke insha Allahu ta'ala. Malai ce bada'atul fitnatu fi sanati 34 min al-hijrati indama hawala ba'dul jahlati al-tighab an yakhruju ala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Malai ce fitna ta fara a shekara ta 34 bayan hijira, indama hawala ba'dul jahla, a lokacin da wasu jahilai suka yunkuri, at-tighab waɗanda suke ƙasƙantattu waɗanda ba kowa ba, su ne tsagam haƙirun wabi'un, shi ne mutumin da yake ba kowa ba, mutumin kawai. To irin waɗannan mutane suka yi yunƙuri an yakhruju ala Uthman bin Affan, suka yi fito na fito wa sayyidina Usman, suka yi wa sayyidina Usman tawaye, suka yi masa khuruji, wanda ka'ida ta addinin musulunci inda zaka san wanda suke waɗannan abubuwan babu wani mai hankali a cikin su shi khuruji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya haramta shi hana shi ba daidai bane ɗan uwa mai khuruji shine in dai shugaba na musulunci ne haramun ne kai masa tawaye ai an san tawaye ko kai fito na fito da shi kace zaka yake shi zaka cire shi daga kujerar sa wannan haramun ne lokaci guda daya ake ba waha sai dai idan an ga kafirci karara shugaba yana jan mutane yana tunkuda su zuwa ga kafirci karara to wannan ko ba za a bi shi akan kafirci ba sai a fito na fito da shi amma zalunta ku yake yi kudin ku yake cinyewa dukan ku yake sawa ayi ba za ku masa tawaye ba ina fata an fahimta a ka'idar jagoranci na addinin musulunci mu yanzu zama karadiya muke yi ko demokaradiya muke yanzu amma ka'ida jagoranci na addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa in daraba zaharaka wa akala malaka ko wa akhadha malaka ko da ya bugi bayanka ya karbi dukiyarka ba za ka yi masa guruji ba wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka zaka yi hakuri eh wato ka'ida shine ko da shugaba zuwa ya kwaci mulki ta karfin tsiya to haramun ne ai masa fito na fito me dalili saboda yi masa fito na fito kuma zai haifar da salwantar da wasu jinana ba haka bane za a salwantar da wasu rayuka sai addinin musulunci yana wannan to kaga tun a karan farko dan da mutane zaka gane ba mutanen kirki bane sun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yi sayyidina Usman fito na fito amma abinda nake so ku rinka komar da kwakwalwarku baya ku rinka hada alaka tsakanin karatun da muke na yanzu da na baya da muka gabatar kada kuma ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai wa sayyidina Usman ishara akan wannan ba ai mun karanta a baya ko har ma yace masa Allah madaukakin sarki zai sanya maka wata riga wasu munafikai su yi yunkurin sai ka cire ta annabi yace kada ka cire ta kun tuna ai ko sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku yi wa sayyidina Usman albirshil da aljanna ala balwan tusibuhu akan wani bala'i da musiba da ya same shi wannan annabi yake masa ishara saboda ka shi ya riga ya san akwai wannan zai iya samun sa bale yace fa amsaka bihim a karan farko shekara ta 34 da suka fito ba su da yawa sosai sun fito sun fara ihute ihute sun fara maganganu cewa su ba su yadda ba ana zalunci ana kaza sai da Usman duk sai sa aka kama su gaba daya aka kawo su gaban sa ثم انبههم على فعلهم وتركهم sannan sai yayin musu fada shine annabahum ai lama wa baha yayin musu sai da Usman yayi kaza suka kawo wasu zargi zargi insha Allah ta'ala duk a cikin malam zai kawo mana wannan irin abu suke zargin sayyidina Usman da shi duk malam zai kawo mana shi sa bana so in kawo mana shi amma tunda akwai shi a gaba yace me kuke zargina da shi kayi kaza baka yi kaza ba ka nada wane dan uwan kare ka cirawa ne bai kaza ba ka kori kaza duk suka kawo masa kowace daga ki sai da sayyidina Usman ya kawo ya ba su amsa shi dalilin da yasa aka yi kaza shine kaza dalilin da yasa aka yi kaza shine kaza duk ya musu bayani dan su fahimta amma ina akwai abin da yake cikin zuciyar su ya musu fada yace ka ku saki amma kansa na shugaba na jagora a lokacin zai iya sa hukunta su ko zai iya ba zai iya amma kawai sai ya kyale su da ya gama yi musu fada ka wata raka mu sai ya kyale su mala salam ba kasa sai yace kaga walaitahu lam yatrukuhum walakinahu qadrullah sai malam yace a kasa ina ma sayyidina Usman bai kyale su ba shine laitahu lam yatruku ina ma da ma sayyidina Usman bai kyale su ba ya hukunta su tun a lokacin kaga da ya gimce ya riga ya mai ya yanke fitina amma sai malam yace qadrullah qaddar Allah abinda Allah ya riga ya kaddara fa sai ya faru su waɗannan mutanen kuma su suka koma za ku ji abinda suka yi walakinnahum lam yasbiru sai dai ba su haƙura ba falista'addu aktsara zuwa suka yi suka ƙara shiri shine ista'addu suka ƙara tanadi aktsara fiye da wanda suka yi a baya wa kharaju marratan thaniyatan fi sanati 35 min al-hijra suka ƙara fitowa a karo na biyu a shekara ta 35 bayan hijira kaga shekara ɗaya bayan wancan kenan da suka koma gida sai suka rinka bi suka rinka mobilizing din mutane suka rinka zuga mutane suka rinka gaya wa mutane munanan maganganu game da Sayyidina Usman da mulkin sa Sayyidina Usman yana zalunci yana kaza kuma kada kuma ta yawan wancan lokaci lokaci ne da labari ake saurin karbata saboda babu hanyar tantance labari yanzu labari yana da saurin yaduwa kuma yana da saurin ana da saurin gane gaskiyar sa ko rashin gaskiyar sa ba haka bane wancan karin kuma labari yana da wahalar yaduwa sai dai gano gaskiyar sa kuma abu ne mai wahala saboda babu rariyoyi da ake tace labari suka biyo su a wannan lokaci aka taho malai ce min diyarihim ka annahum yuridun alhajja suka fito daga gidajen su ka annahum yuridun alhajja kamar suna nufin zuwa aikin haji ne kai ka ce aikin haji za su je saboda ya dace da lokacin aikin haji ashe sun koye mummunar manufar su a cikin zuciyarsu wa marru ala madinati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda kawai suka wuce madinar manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi babu inda suka nufa sai garin madina ai ba garin madina aikin haji ba ko ina ne garin madina anan khalifa yake suna da yawa sosai kawai sai suka nufi garin madina thumma hasaru amir almu'minin usman ibn affana fi baitihi suna zuwa ba wata sai suka zagaye gidan khalifa sayyidina usman dan affan Allah ya kara masa yarda suka zagaye shi hatta qataluhu shahidan ba'da hisarin dama 40 yawman har sai da suka kashe sayyidina usman a matsayin shahidi bayan sun kewaye shi tsawon kwana 40 yan uwa kwana 40 suka kewaye shugaban kasa khalifa suka hana shi fitowa wa muli akhilalaha min kulli shay'in hatta as-salati fil masjid cikin waɗannan kwana 40 din suka hana shi komai hatta fitowa zuwa masallaci ya jagoranci zama a sallah suka hana sayyidina usman fitowa an fahimta yan uwa suka hana shi fitowa wato abinda zai baka mamaki shine wani zai ce ina sauran sahabbai ina suwa ne wallahi yan uwa da sahabbai duk sun yi kokari su kawo agajo sayyidina usman shi yace baya so a zubar da jinin kowa saboda shi kun san abin da yasa saboda ya san annabi tsira da amci tsara tabbata a gare shi masa ishara dole shi ake hari kuma ransa zai fita sakamakon wannan fitinar tunda shi ya san da wannan bala'in bai kamata ya sa wani a ciki ba ko sai ya ce a bari sayyidina ali dan abi talib ya turo hasan da usaini abdullahi dan umar abdullahi dan zubair da sauran sahabbai da yawa su abu huraira duk sun zo da makamai suka ce sun zo su bashi kare yace baya bukata su tafi haka suka tafi suka kewaye sayyidina usman a gidansa tsawon kwana 40 suka hana shi fita akwai matarsa mai suna na'ila da ta ga abin ya kai abin da ya kai sun fara kokarin haurwa sai ta fito irin babu mayaka idan mutum kirki ne kai ga mace ta fito daga gidanta haka ba a shiga da yake mata me za kai sai ka juya ashe mutanen banza ne ɗaya daga cikin su ma har ya sa hannu ya sare mata dan yatsa sayyidina usman yan uwa yana karatun alqurani suka je suka yanka shi Allah ya kara masa yarda malai ce asbabul fitna menene sababan da suka zama fitina malai zai kawo mana wasu daga ciki ne as-sababul awwal wannan sababin na farko kowa ya saurara da kyau ya ji shi yana da alaka ta kai tsaye da gharab da yasa malai ya rubuta littafin sannan duk wani dalibi da yake kokarin difa'i wa sunna akwai bukatar ya san wannan sababi na farko wa huwa sababun ra'isun malai ce shine sababi mafi girma shine rajulun yahudiyyun yuqalu lahu abdullah ibn sabai shine wani mutum ba yahude ku ji ba yahude da ake ce masa abdullahi ibn saba suna masa laqabi da ibn sauda suke masa laqabi dan bakar mace haka suke ce masa shi wannan mutumi shine kusan sababin ra'isi na kashe sayyidina usman za ku zo ku je biyai wa qad tasalama almutaqaddimuna ala ithbati hadhihi ash-shakhsiyya malai ce dukkanin malamai magabata da suka gabata a karnoni na farko na addinin musulunci duk sun sallama sun mika wuya akan samuwar wannan personality din na abdullahi bin saba al-yahudi me malai ke so ya ga maka kaga akwai wasu wanda suka yi inkarin abdullahi dan saba kenan akwai wanda suke ganin cewa personality din Abdullahi dan Saba ma ƙarya ne babu shi gaba daya kawai ahlus sunna ne suka kirkiro suka shigo da shi domin su zagi shi'a amma galibi wanda suke inkarin wannan shakhsiyya ta Abdullahi dan Saba galibin su ɗan shi'a ne kun san dalilin saboda shine muassisu shi'a shine founder na shi'a shi ya kirkiro shi'a kamar yadda zaku zo ku ji insha Allah ta'ala shine mutumin da ya fara tawassul sayyidina al-Allah ne din zaku ji kuma a littafin insha Allah ta'ala to malai sai mutaqaddimuna magabata duk sun tabbatar da cewa wannan shakhsiyya ta Abdullahi dan Saba samammiya ce an yi ta bal wa nasabu firqatan min al-firq ila Abdullahi bin Saba barma har sun jingina wata tawaga ma wasu jama'a sananniya da aka jingina ta zuwa ga shi Abdullahi dan Saba din fasammuha as-sabaiyya mu'tazila ko ati al-kaza ko zaidiyya kaga zaidiyya nisba ta zuwa ga me zaid bin ali ko to haka sabaiyya nisba ta zuwa ga wasu jama'a da suke binwa Abdullahi dan Saba yawa ko ati mata as-sabaiyya ko ati mata as-sabaiyya duk ita ce wa nasabu ilaiha mu'taqadatin khassatan biha amma suka jingina mata wasu aqidoji da suke kebanta zuwa ga wannan kungiyar kamar yadda ka san shi'a tana da nata mu'taqadat din mu'tazila tana da irin nasu khawarij da nasu duk wata firqa tana da irin nasu me kudurce-kudurcen da suke da su akan addini to su ma suna da irin nasu wa mimman ankara hadhihi almas'ala malati amma daga cikin wanda ya inkari mas'alar samuwar Abdullahi dan Saba rajulun yaqalu lahu murtaba al-askari wani mutum ne da ake ce masa murtada al-askari dan shi'a ne e kaga dan shi'a da yake inkarin samu wasu ai ba amma waki bane ko yawa fi kitabin lahu asmahu a cikin wani littafi nasa da ya sa masa suna Abdullahi bin Saba wa asatirun ukhra wai sunan littafin nasa shine Abdullahi dan Saba da wasu tatsuniyoyi daban ma'ana Abdullahi dan Saba tatsuniya ce da kuma tatsuniyoyin ma daban da ake kawo a cikin musulunci ya ta kawo abubuwan sa to anan yayin kokarin kore shakhsiyar Abdullahi dan Saba gaba daya sai ƙarya ne ba ta bayin sa ba yawa diddan ya tabbatar da cewa a shi'a kai tsaye suna jingina ne zuwa gaba iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mimman ankara ibn Saba'in aidan daga cikin wanda suka inkarin Abdullahi dan Saba har yanzu yan uwa akwai Tahusain akwai Tahusaini fi kitabihi Aliyun wa banuhu sunan littafin nasa kenan aluhu wa bani aliyu wa bani kada kuma ta shi yasa nace ya kamata ku rinka kullu alaka tsakanin farkon littafin da karshen sa wannan littafin malam yayi mana isharar tun a muqaddima daga cikin littafin da malam yake mana a matsayin ka na dalibin ilimi kada ka sake ka leka su dan karanta tarihi ka dau abin da ke cikin su littafin ne da aka saka su da kare dai da dama na tarihi idan ba kuma ta ba ka wannan littafin aliyu wa bani na Tahusain shi wannan Tahusainin na kasar Misra an haife shi a shekara ta 1899 ina ji haka aka haife shi miladiya ba hijriya ba miladiya ya mutu kaga yanzu gaba ɗaya shekararsa kamar 52 da rasuwa dan ƙasar Misra ne shi tun yana ƙarami ya makance sakamakon wani ciwon ido da ya wani son ido mai tsanani ya makance ya taso tun yana karami ya haddace alqur'ani ya yi karatu amma ya mai da hankali ne wajen karatun larabci katibi ne kuma adibi ne kuma mufakkir ne aka ce mufakkir su ne irin intellectuals nan da ake faɗa ai kun san irinsu ko yawa to irinsu ne saboda haka ya yi karatu a Zahra ya kai matsayin doctora eh doctor ne shi حسن مثلا قبيدة أميد العدب العربي أميد العدب العربي جاغورا جيغو ندوان أدبي نلاربا وألوك سنسا سوى دقوري واس دينا مكاوم في ونن كاراتو لاتا فرنسا نما يزي كارو كاراتو أفرنسا يساوم باتسا سوزان يتسو باتر يا أنسا أوري يا أنسا كي أفون قدابي يا أنسا قدابي نكوي باتسا نمجي تو أتنى جي ساموتا أفرنسا بفرنسا يأتي تو متن نيدا yana da wata fikira da shi yayi insha'in ta da kansa yana gani cewa shi duk abin da zaka karanta kawai yana da yana gani cewa hanyar da yake bi shine tariqatu shakk. Duk wani abin da zaka karanta ko menene shi ko alqur'ani ne, in ka ji lokacin bata gama daukar sa ba, ko zaka yi shakkar sa kai inkarin sa, har sai ka je kai bincike kai karatu akan sa, zaka iya tabbatar da shi ko aya alqur'ani ce, in ka kalla baka bata yi maka ba, ko zaka iya karanta ta. An fahimta shi za idan za ku iya tunawa tun a wancan lokacin na ga muku malaman zamanin sa da yawa sun kafarta shi, eh sun kafarta shi, sai ya zama zindige, kuma za ku kuma da kanku za ku yadda idan makaranta abin da ya faɗa. Akwai littafin sa shahararre da ya shahara, sunansa Al-Ayyam, kawai Al-Ayyam ya rubuta littafin ne kawai don labarin rayuwarsa shi a cikin sa. Eh, abin da ya fi shahara akan sa ba abin da ya shafi addini bane, abin da ya shafi larabci ne, kada ku ɗauka wani malamin addini ne. Yawwa, to shi ma yana ɗaya daga cikin wanda yake gani cewa Abdullahi bin Saba shakhsiya ce kawai batila muzawwara, babu ita, ya kore shi ba. A cikin littafi nasa mai suna Ali wa Banihu wa ghayru Husainin falam yazid ala tariqatihi al-mu'tada fi inkari al-yaqiniyat wal musallamat, shi bai ƙara komai akan hanyar sa da ya saba ba. Wata irin hanya ce ita ce wajen inkarin abubuwan da suke na yaqini da abubuwan da kowa ya sallama, shi kawai lokaci guda ya tashi ya ce shi bai yadda ba. Me yasa? Kawai saboda shi bai kama hankalin sa ba, ha kawai sai ya ƙareta abu, ba kawai aya zai kawo kowa dis ya ce abu ba daidai bane, a'a kawai shi a yadda yake gani bai kamata ba. Mai da kasan dai kawai mutanen mu suna magana yanzu, kai in mutum ya ga dama kawai sai ya ce kai wannan ƙarya ne wallahi, haka kawai. Me yasa? Kawai dai ƙarya ne, shi bai yadda ba. Mai dalilin ka? A'a kawai shi dai bai yadda ba. To shi ba haka ne, ba wani dalili. Mai aya? Ba aya, ba hadisi, kawai shi tariqatu shakki ne, kawai in ka ga abu bai maka ba kawai kai shakkar sa, har sai kayi bincike ka tabbatar da gaskiyar sa, sai ka tabbatar da shi. Kaga wannan ai ba daidai bane, in dai haka ne kowa sai kai sai inkarin wani abu. Malai ce kama fi kitabihi fi shi'iril jahili, kamar yadda yake a cikin littafin sa mai suna ash-shi'irul jahili, yana da littafi mai suna ash-shi'irul jahili, littafi ne sananne shi ma. Haythu ankara, a cikin wancan littafi na sa yayi inkari anna ibrahima wa isma'ila alayhima salatu wa salam qad bana al-ka'bata qa'ilan, yayi inkarin cewa annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il sam ba su suka gina ɗakin ka'aba ba. Wannan waya karanta kenan, wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida wa isma'ilu rabbana, to shi kuma yace bai da wannan waya karanta kenan, me hukunci wanda ya karanta Allah? To kaga shi sai na ga muku kanku za ku yadda daga malaman da suka kafarta shi, ina fata an fahimta. Kaga wannan shi ya ba za mu tsana wani zance akan sa ba. To shi ga abin da yake cewa, yace lil qur'ani ay yuhaddithana an hadha, qur'ani zai iya ba mu labari game da haka, yace mana annabi ibrahim shi yayi kaza, annabi isma'il shi yayi kaza, qur'ani zai iya ba mu labari, walakin la yalzamu annahu waqa, amma ba ya nuna cewa fa hakan fa ya faru. Shi ne ga muku dariƙa hanyar sa kenan, in abu ya zo maka ka shakkar sa, wai sai ka duba ka tabbatar, ka yi bincike ka tabbatar, sai kuma ka gaskata shi. Yanzu mu har magana Allah ma sai an tabbatar, ina ba ta fahimta. To ya kai da inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu me sami'na wa ata'na aikal masir, idan ya zakai da waɗannan fa huwa qad sara ala tariqati shakki, ka gani ba? Allah ya tafi akan wannan hanya ta tashakkar komai, fi kulli shay'in, a cikin komai, shi komai fa sai ya shakkar komai. To shi wannan ba a magana sa. Wa amma hadha al-askari, malai ce amma wannan murtada al-askari, inda malai ya fara kawo muku sunan sa, wannan ce muku dan shi'a ne ya fara inkarin samuwar Abdullahi dan Saba, yace amma kaga shi wannan fa hawala ayyu labisa ala an-nasi, shi yayi kokarin ya rena wa mutane hankali, ya cakuɗa wa mutane abin da yake daidai da rashin daidai, ma'ana shi hanyar ilimi ya so ya bi, yadda malami suke bi su tantance magana, shi ba sai ya so ya bi irin wannan hanyar, amma ya birin ya ilimin ba shi ya tabbatar a wajen ba. Amma dai duk da haka shi hanyar da ya kawo za ka ga kamar ta fi taɗa hotel, iz za'ama annahu tariqatuhu ilmiyatun, kaga shi ya rai cewa hanyar da ya kawo wajen ruguje wata shaksiya hanya ce ta ilimi, wa annahu jama'al ahadith wa riwayat, yace shi ya tattara dukkanin hadisai da ruwayoyi, allati zakarat ibn Saba'i, wanda duk suka yi bayani suka zo da sunan Abdullahi dan Saba, yace duk wata ruwaya da duk wani hadisi da yaso yayi bayani akan shaksiyar Abdullahi dan Saba yace shi ya tattara su shi wannan mutada al-askari din da ya tattara su me samu wa sabatat indahu annaha min tariq Sayyid bin Umar sai suka tabbata dukkanin hadisan da rawayi sun zo ne ta hanyar wani rawi guda daya in ji shi mai suna Sayyid dan Umar wa sayfun shi kuma wannan Sayyid dan Umar din kazzabun makareci ne ina fata an fahimta ko kaga an ce rawayi guda 10 sun zo ta hanyar rawi guda daya kuma makareci ne ina rawayin suke babu kaga shi hanyar da bai kaga hanyar tafi kama da hanyar me an gane ai ko hanyar su tafi kama da hanyar karatu sama da hanyar dawo sai ne ko to shi hanyar da ba amma kuma shi ma ƙarya yake yi eh ka amfanin karatu dan uwa ka je kai karatu wallahi yanzu in kai ne ka je ka ji wannan baka san hanyar da aka baka tantance ba shikenan kawai ka yarda amma bar ku abin da malam zai ci shi ba lamba yadda ba yace fala wujuda idhan libni saba sai ce to indai haka ne babu wani mutum mai suna ibni saba shi malam yace wa hadha batilun min wujuhi wannan magana ta sabatacciya ce ta fuskoki da dama na farko ja inda ibni asakir yazo a cikin littafin ibni asakir na tarihu dimashq ni rawi da ake ce masa ammar الدهني عن أبي الطفيل ده أبي الطفيل ومن طريق شعبة عن سلمة عن زيد هكذا يزول تهنيت شعبة ده سلمة ده زيد ابن وهب ذكر ابن سبأ يا أنبت عبد الله أن سبأ لما جيء به إلى علي لو فتن ده أكاكاو شوزن سيدنا علي وليس من طريق سيف ابن عمر وأن الرواية ده مالا يكاو wanda malam ibn asakir ya kawo ta a cikin tarihu dimash nasa bata zo ta hanyar Saifu dan Umar ba kaga karan farko an karetawa shi wannan murtada al-askari din ina fata an gane yawa malam ce ga jaga duba tarihu dimash majalladi na 6 shafi na 29 fitar da mata Abdullahi bin Saba a tarjamar da malam yayi wa Abdullahi dan Saba na biyu afbata kaseerun min mu'arrikhi shi'a shikenan malai ce ya tabbata a wajen da yawa daga cikin malaman tarihi na shi'a ba na sunna ba na shi'a ba na sunna ba yawa wa jami'i maqalatim da masu tattara maganganun shi'a wa muhaddisihim da malaman hadisin su hadhihi shakhsiya fi kutubihim wannan shakhsiya ta Abdullahi dan Saba ta tabbata a cikin littafan shi'a za ku ji insha Allah ta'ala kadan malam zai kawo muku ga kadan daga ciki فهذا النوبختي في كتابه فرق الشيعة جاء وند سكت مثلا النوبختي سنسشين حسن ابن موسى أبو محمد النوبختي شو أنا النوبختي إن يوم تبع أقرن أوك بيب الدنيا يا رأي أقرن أوك كعج ينزل جبرنا الدنيا شكرا قصن دمو إير وانا أبين كنا كعج أنا أنا أدرى قصين متقدم أدرى قصين ما لما شيء أما فأتكلم تافل سمسونا فرق الشيعة littafi ne mawjud zaka iya samu sako da akasuwa me yake cewa yace ba'da an zakara qawl ibn saba ban ya ambaci maganganun abdullahi dan saba shi malamin shi'ar ya kawo abdullahi dan saba har ya kawo maganganun sa kala sai yace wa hadhihi alfirqatu tusamma wadannan jama'a wadannan kungiya ana ambatanta as-sabaiyya magoya bayan abdullahi dan wa dan saba ashabu abdullahi bin saba amma baka gane da sai ce su ne ma'abuta daliban almajiran mutanen abdullahi dan saba waqad tuwfiya nubakhti mal aqali na uku bayan hijira malai ka je ka duba wannan littafi mai suna firqu shi'a shafi na 22 kawai sai malami na biyu daga cikin malaman shi'a rawa al-kishi fi kitabihi rijalu shi'a kishi sunan malami malam shi'a ne zai ga ce wani abin nan saboda Allah sunan shi na gaskiya shine Muhammad ibn Umar al-Kishi da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a masanin hadisi a wajensu hadisi irin nasu yadda ka san kana da kutubur rijal kamar yadda muke da al-kamalu fi rijal na malam Abdul Wahid bin Abdul Ghani al-Maqdisi wanda ya tattara mazaje da suka taɓa rawaito hadisan manzon Allah ira da aminci su kara tabbata a garin haka suke jigon littafin Rijalu Kishi eh malaman shi'a ne duk ya tattara su da bayanin su to shi wannan malami shi ma kuma ƴan uwa kun san abin mamaki ya mutu a shekara ta 350 bayan hijira kun ga shi ma menene mutaqaddim ne mutaqaddimi ne sosai ya rawato magana annabi Abi Ja'far alayhi salam daga Abu Ja'far alayhi salam wai Abu Ja'far shine Muhammadul Baqir ɗaya daga cikin a'immatu Shi'a eh Muhammadul Baqir limam sunna jina biyar ne eh daga sayyidina Ali sayyidina Hassan sayyidina Husaini sai Aliyu ibn al-Husayn Zain al-Abidin kenan ko to daga Ali ibn al-Husayn sai Muhammad ibn Ali ibn Husayn shine Muhammad al-Baqir din daga Muhammad kuma sai wa sai Ja'far ibn Muhammad Ja'far as-Sadiq kenan haka dai ga sunan su Musa al-Kazim zuwa dai wannan imam nasu da 12 eh kaje ka bata lokacin ka haddace su to daga shi yace an Abdullah bin Saba daga Abdullah dan Saba kana yadda in nubuwata kaji ba ya kasance yana da'awar annabta shiwa Abdullah dan Saba wa yaz'umu anna amiral mu'minin alayhi salam huwa Allah wannan ina karanta muku ne yadda ya ciro daga littafin Shi'ar amma mutadin almi muke ce masa radiyallahu anhu ko yawa alayhi salam annaba da manzanni ake ga yawa ko yawa hayyar ya cewa sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda Allah ne shine ya fara cewa sayyidina Ali Allah ne fa shine wannan mutum wannan rijalu shi'a kai afwan rijalu shi'a warawa riwayatin ukhra shi dai al-kishi ya rawaito wasu riwayoyin daban an Ja'far as-Sadiq daga shi dan gidan Muhammad al-Baqir din shine Ja'far as-Sadiq wanda za ku ji aksaru riwayati shi'a tusnadu ilayhi mafi yawancin riwayoyin shi'a suna jingina sune zuwa gare shi Ja'far as-Sadiq za ku san sai an Abi Abdullah alayhi salam Ja'far as-Sadiq kenan Ja'far as-Sadiq suna jingina riwayoyin su galibi zuwa gare shi amma shi Ja'far as-Sadiq mutumin kirki ne fa sosai malamin sai Imam Malik ne fa Ja'far as-Sadiq malamin Imam Malik ne mutum ne faqihi mai tsoron Allah jikan manzon Allah na gaske sallallahu alaihi wasallam fi zikr ibn sab'in atkin ambata Abdullah dan Saba hatta zakara aksara min khamsi riwayat har sai dai ambaci sama da riwayoyi guda biyar wanda suke jinginwa zuwa ga Abdullah dan Saba sai na uku as-saduqu fi kitabihi akwai as-saduqu wai as-saduqu shine Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn babawayhi al-qummi shi sunan sa kenan ibn babawayhi al-qummi ai ka san qummi ko ba qumbi ba qummi me mun ce qummi dai ne daga cikin manyan malaman Shi'a shi ma ya mutu a shekara ta 329 bayan hijira a cikin littafin sa mai suna malla yahdhuruhu al-faqih malla yahdhuruhu al-faqih wai wanda faqihi bai zo masa ba wanda bai samu faqihi ba to littafin ya ishe shi kenan kun gane ai wanda bai samu wanda zai koyar da shi fiqhu ba to littafin as-saduq ya ishe ka eh zaka samu fiqhu a cikin sa shine malla yahdhuruhu al-faqih a wannan littafin nasa shi ma ya ambaci wannan mutum mai suna Abdullahi ibn Saba al-Yahudi an ku ana fahimta da kyau ko wannan duk muna yin hujja ne a cikin wannan littafai kutubu shi'a dan mun ka kawo nama yace ai wannan ai naku ne ba ku yadda mai da su ba yawa amma kai musu hujja da abinda suka yarda da shi din sannan sai na gaba shine at-Tusi shine suke ce masa Sheikhu Ta'ifa eh shugaban tawaga kenan shugaban tawaga sunan shi na gaskiya Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan at-Tusi ya mutu shi kuma a shekara ta 460 bayan hijira duk ku duba duk mutaqaddimai ne gaba ɗayan su duka shi ma ya kawo al-Tusi sai na biyar ko na shida ne al-Majlisi eh Majlisi shi wannan ina ji za ku dan san sunan ko sunan shi Abu Abdullah Muhammad Baqir ibn Maqsud al-Majlisi shine mai littafin Biharul Anwar majalladi 110 majalladi 110 Biharul Anwar sunan littafin kira kogi koguna na haske amma kusa abin da ke ciki babu abin da ke ciki sai zagin sabon manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam da tsine musu albarka da kafirta su kawai majalladi 110 kuma kudi ake sawa fa a siya kudi ake kai ma kamar da kaje ka sawa mutanka na dalibin ilimi a dalibin ilimi ne kai ba kai bincike ba yawa ya kamata duk to wake ka dauka littafin sunna kawai ake siya ina wallahi kudi zaka je ka samu ka bayar ka so littafin shi aka zo ka karanta kwarai da gaske dole ne ai kai inda karatu kake so kai da gaske na ko na sanna babu ku siya bare da shi'a wai majalisi Abu Abdullah Muhammad Baqir bin Maqsud al-Majlisi sai suke ce masa Baqir ulumul a'immati Baqir ulumul a'imma saboda ilimin sa to shi ma ya kawo a cikin littafin sa mai suna Biharul Anwar kun ga majalladi na 51 shafi na 21 da akwai majalladi na 42 shafi na 146 ya kawo magana akan wa Abdullahi ibn Saba al-Yahudi sai na 7 An-Nuri at-Tabrasi at-Tabrasi shi kuma sunansa Abu Ali al-Fadl ibn al-Husayn sai da masa take da Aminul Islam Aminul Islam shi ya mutu a shekara ta 111 shine danyi sama sama a cikin su shine danyi sama sama a cikin su afwan wannan shekarar mutuwar majalisi ce shekarar mutuwar majalisi ce shi wannan na karshen ya mutu a shekara ta 548 malati wa ghayruhum kathirun dewa daga cikin malaman shi an da sun kawo maganganun shi wannan Abdullahi dan Saba al-Yahudi din malai ce na kyale shi ne kawai saboda tsoron kada na tsawaita muku saboda bana so na tsawaita muku amma akwai su da yawa ina gani mun samu gaba lokaci yayi to akwai bayanai masu fa'ida kwarai da gaske za ku ji inda shi wannan Abdullahi dan Saba din yazo ya samu sayyidina Ali sai sayyidina Al-Allah ne zaku ji kuma yadda suka karke da sayyidina Ali da abin da ya masa akwai bayani insha Allah ta'ala a sati mai zuwa Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah lokacin sayyidina a'a ai ba a lokacin sayyidina Usman shi'a ta abin nan ba shi dai shine ya kirkiro shi'ar shine ya a jagoranci mutane aka she sayyidina Usman to da aka she sayyidina Usman sai dawo a matsayin magoyin bayan sayyidina Ali magoya bayan sayyidina Ali asali su ake ce musu mai shi'a ta Ali wato bari ga muku wani abu in ku fahimta asalin aka ce shi'a asali in aka ce shi'a abinda ake nufi ko shine magoya bayan sayyidina Ali lokacin da aka samu fitina akwai sabai da yawa ɗan shi'a sayyidina Ali ne Abdullahi irin su Abdullahi dan Abbas irin su Abu Musa al-Ash'ari da sauransu da yawa duk magoya bayan sayyidina Ali ne lokacin da aka samu fitina tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya don aka ce shi'a ta Ali magoya bayan sayyidina Ali kenan ko waɗannan ba sa zagin sayyidina Abubakar ba sa zagin sayyidina Umar ba sa zagin sayyidina Usman bal ma suna da itiqadin waɗannan sun fi sayyidina Ali falala ina fata an fahimta wanda ya fara jagorantar zagin sahabbai irin sayyidina Abubakar shi wannan mutumi ne Abdullahi bin Saba an gane shi ya fara jagorantar zagin sayyidina Abubakar da sayyidina Usman da sayyidina Umar yace ai sayyidina Ali dan Abi Talib shine wasiyin manzon Allah kamar yadda kaga sayyidina Musa alaihi salam wasiyinsa shine wa annabi Haruna ina fata an gane to shi ba yahude ne ka san yahudawa suna da wannan aqidar to shi ya dauko ta kawo ta cikin musulunci dan uwa kun fahimci wannan da kyau to wannan shine asalin abin insha Allah ta'ala za ku ji bayani sosai idan Allah ya kama sati mai zuwa na'am shi'a daban kawaris daban duk daban-daban ne wannan akwai bukatar kawaris su ne firka ta farko da ta fara fita a cikin addinin musulunci ita su kawaris su ne wanda ɗaya daga cikinsu ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai adalci wannan rabon babu adalci a cikinsa su kawaris suna gani cewa daga cikin aƙidinsu suna ganin cewa murtakibul kabira kafirun duk wanda ya laifi ya zama kafiri kawai an gane duk inda kai laifi yanzu misali kai laifi kai ƙarya to hukuncin kisa ne ka zama kafiri ina fata an gane to suna ɗaya daga cikin wanda suna sune masu zafin addini wanda annabi ya ce za ku rena addinin ku akan addinin su za ku rena sallar ku akan sallar su amma suna fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin baka shi'a kuma sune masu jingina kansu zuwa ga ahlul baiti masu cewa sune magoya ban ahlul baiti suna haka ne dan su nakasa saban annabi su zagi saban annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ko waɗanda suna da aqidu masu yawa waɗanda idan lokacin Allah ya yarda aka samu lokaci sai a zo a karanta koda iya ka'idin da su ne kawai akwai suna da yawa in ka dauki shi'a abin nan khawarij su ne da farko sannan sai shi'a akwai irin su qadariya an gane akwai irin su murji'a akwai irin su mu'tazila suna da yawa sosai suna da yawa kaje ka dauki al-milal wal-nihal na shahar tsani ko ka dauki al-fisal na ibn hazm az-zahiri da sallallahu alaihi wasallam sai bayani akan firaq za su taimaka maka wajen ka kanka ya waye akan suwali ne kaza kuma babban abin da zai taimaka maka san aqidin nasu saboda akwai tashabuki an gane akwai intawibi tsakanin aqidojin nasu wasu suna shiga cikin wasu yanzu ka ban mu'tazila da khawarij akwai aqidin suna shiga cikin wasu akwai mu'tazila da shi'a wasu suna shiga cikin wasu akwai qadariya da shi'a wasu suna shiga cikin wasu shi sai ta ibn taymiya al-minhaj sunnati nabawiyya fi naqdi kalam shi'ati al-qadariya akwai tashabuki tsakanin shi'a da qadariya akwai tashabuki tsakanin hatta sufiya da wasu daga cikin aqidu irin na mu'tazila da sauransu duk akwai tashabuki lokaci da insha Allah ta'ala ana karfu za a ci gaba da bayanin su insha Allah ta'ala Allah ya sa mu da cewa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sosai shaukani ba shi ba zai dini bayan shaukani ma ga wannan Amiru San'ani wanda ya share bulugul maram ya sunan share na nasu na bulugul maram subulussalam shi ma zai dini ma ga zigazigan malamai ne suna kusa wato su shi a zaidiya sun yadda sai da abubakar da umar da duk sun yadda da su kawai su suna fifita sayyidina ali kan sayyidina usman asalin kirar shi a rafida da sunan rafida ai li rafdihim ne li zaid bin ali din shi zaid dan ali din shi suka bijirewa aka ce musu rafida sun bijire masa sun kibin umarninsa saboda shi bai yi a zagi sai Abubakar da Umar ba shi zaka kiran su zaidiya wato nau'i na shi'a ɗan uwa suna da yawa ka dauki ta littafin talbisu iblis na mal abdurrahman ibn al-jawzi Allah ya masa rahama da ya kawo hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi iftaraqatil yahuda ala kaza iftaraqatil nasara al'umma ta tsara ba akan kashi 73 duk sai da ya kawo su gaba ɗaya 73 ne za ga yadda ya rarraba nau'in shi'a ita kanta nau'in shi'a shi'a kaza shi'a suna da yawa ba ɗaya ba ce sai dai kawai mafi munin shi'a ɗin ita ce irin wannan shi'ar da ake yi ana shi'a isna ashariya ita na ɗaya daga cikin mafi munin shi'a imaniya ba yawa waɗannan da yawa daga cikin malaman addini sun kafarta su amma akwai shi'a da yawa da malaman ba sa kafarta shi sa hatta kutubul hadith in ka shiga zaka ga akwai malaman da suke karbar hadisan ɗin shi'a ba irin waɗannan shi'a rafida ba ɗan shi'a masu go bayan sayyidina Ali ana karbar hadisin su ina fatan fahimta amma ba irin rafidi din rafidi ba a karbar hadisin sa ba amma shi'a mai suna shi'a wanda baya zagin sayyidina Abubakar baya zagin sayyidina Umar baya zagin sayyidina Usman ana karbar hadisin sa saboda ka ta shi'a akwai bambanci sai dai mu nan babu wata shi'a da muke da ita in ba wannan isra'a shari'a din ba imamiyya ita kuma sun dora ta ne akan sun allantar da kun ga waɗannan imaman nasu yadda suke daukar su Allah madaukakin sarki da ya kiyaye sai mu dakata a haka insha Allah ta'ala na'am na'am ƙungiyoyi ba
ƙungiyoyi daban-daban
ba gaskiya ne gaskiya ne eh gaskiya ne har ai yanzu ga alhamdulillah akwai musamman shi bible da galibi gaskiya waɗanda ya kamata a ce san shi masu da'awa yawa akwai comparative religion da suke yi zaka alhamdulillah akwai da yawa ƴan uwa da muke tare da su duk sun zaka ga wani yana karanta maka bible cepta kaza ba kaza din ina ga maka dai haddace wallahi ko abin sha'awa wallahi ko eh duk zaka ji cepta kaza ba kaza in je kaza ya ga maka sunan bible din da sauran ka san kala kala ne ga sunan amma tiwa wane ne da sauran yana taima ga maka sai karanto maka da kyau akwai wallahi ku matasa ina ga muku a samu wanda zasu je su koyi irin wannan karatu ina yanzu misalin da zan baka shine barin baka misali zan ka je za ku tattauna da wanda yake kristan ne da Allah ka ga mun wani hadisi a cikin bukhari ko aya a cikin bakara da zaka ga za ka karanta masa yadda ina ruwansa da bakaraka kai ne ka san bakara ko shi yanzu ya karanta masa bible za ka karanta masa shi abin da ya imani da shi shine annabi isa Allah ne ko dan Allah ne ba haka bane ba za ka kore shi akan wannan shi daga ce masa a bible babu inda annabi isa ya kira kansa Allah ba ga akwai bukata ka karanta bible din kuma ka san abin da yake ciki ba haka bane ka karanta masa ka ce a sura ta kaza sabta ta kaza ga abinda annabi isa ya ce ni ba Allah bane ni ba Allah bane ni bawan Allah ne amma yanzu ka ce masa qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya an fahimta saboda ka kowanne irin karatu akwai irin nasa amfani ina ga muku kada mu da muka zo muke irin wannan kai kuma sai ka koma gefe sai ka je ka samu bible ka samu wani wanda ya iya karanta maka shi ana karatu gashi ana karatun ka baratul ilm ka je a koya maka eh ka je a koya maka zai maka amfani in zamu fita da'awa haka sai ayi kima a fita mu zamu ji aya da hadisi kai kuma sai ka ja bible ba shikenan ba haka dan uwa mallam zakariya da yazo mana hudu ba wancin satin akwai tim din da suke kwanakin baya da suka fita zaka yi mamaki wallahi ina ga maka tim ne da likitoci a ciki likitoci sosai da lauyoyi da masana bible sosai da masana addini haka duk wani fanni da ka sani aka hada kuma ba za da bata kamfin suka je suka yi a wani je sun fi sati biyu idan aka tashi sun fi mutum 500 za a raba su ku ku shiga nan sai a hada mutum din mutum 20 ku ku shiga nan ku ku shiga can ku ku shiga can kowa su tafi sai ya ma za su dawo wallahi ina ga muku muna nan muna ta bacci kuna nan kuna ta musu alai ana san ana ta aiki Allah kuwa ana san ana ta aikin addini wallahi ina ga muku haka suke haka ji aka samu abin da aka musuluntar da mutane da yawa wani lokaci za ka ga fuskokin su musulunta suke abin da ya kamata yi kenan a ranka yi kenan shi addinin musulunci ba na mutum ɗaya bane haduwa ake yi kowa na da gudunmuwar da zai bayar kowa kada ka taba raina kanka akan abin da ya shafi addini kana da gudunmuwar da zaka bayar haduwa ake yi mai basira ya kawo mai boko ya kawo lauya ya kawo mai kudi ya kawo mai kaza haka ko lokacin manzon Allah haka ake kira da aminci tsara tabbata a gare shi ka duba sayyidina Abubakar Siddiq yayi amfani da kudin sa ba haka bane sayyidina Usman yayi amfani da kudin sa Khalid yayi amfani da me jaharantarsa gashi nan muna ta ji irin su Amr ibn al-As yayi amfani da basirar su da su tsara tabbata a gare shi daga Allah madaukakin sarki to wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wanda suka yi imani da shi suka karfafe shi suka taimake shi kaga ba annabi ne yake abin mushi gada ashe ko akwai me akwai awan akwai teamwork dole ne sai an samu teamwork dan uwa abin da ya kamata mu yi kenan kada ka koma gefe kada ka koma gefe ka shiga cikin jama'a a rinka yin aikin addini da kai me ka taba yi dan addinin musulunci ya dagu ka tambayi kanka me ka taba yi dan addinin musulunci ya cigaba ko sau daya ne dan Allah me ka taba yi ka tambayi kanka kai kadai in ka je ka zauna ka fara bacci sai kai tunani ni me na taba idan naga addinin musulunci ya cigaba wallahi anta mas'ulun amama Allah yawmal qiyamati Allah zai tambaye ka me ka taba yi addinin sa ba kawai da an Allah ya lice kamar dan kawai ka zo ka ci ka kwanta ka nemi kudi ka a ba haka bane wannan addini yana da haƙi a kanmu ku shiga ƙauyuka ku je ku ga yadda ake za ku yi mamaki na so a ce akwai cikakken lokacin ranar juma'a nan za ku yi mamaki ta kai ta kawo ƴan uwa fa yanzu a garin nan kirista suna da capacity din da za su iya kwata musulmi su mai da shi kirista ba a garin Kano fa ba Enugu ba ko a Balake a garin Kano mace za a kwace ta a kai ta gidan wata ta je ta zauna tana da kekunan dinki da dukkan koyar da sana'a tana da su duk bashin da ake bin mutum idan yaje ya ga mata zata biya masa ta biya masa kame da shi kirista me da shi kirista kuma ita da kanta take ba ta ce wallahi ita business ko take abinta ta ba wani kristanci bane a gabanta business ko take kuɗi take samu da abubuwanta amma mu masu kuɗin mu sai ruwa bala'i ina gaya maka wallahi ina gaya maka sai ruwa bala'i in kace za aikin addini ba wanda zaka gani ba wanda zaka gani Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye eh gaskiya ne a cikin gida ka jiko gida suke shiga fa yanzu bar muku misali ko kun san asibitoci da muke dan shiga wannan lokacin za su ga muku cewa akwai asibitocin mu wannan fa kullun sai shi kuma sai shiga za su yi wa'azi sana'a kawo kayan hasafi a bayar ba iya missionaries ba kadan mai zikir asibitocin mu wallahi manyan da ka gani amma dan Allah a cikin manan waye taba daukar kafa ya taba asibiti je wa'azi ba inda ba sa zuwa lokacin da muka je prison an tara mana in prison a cikin masallaci daga cikin tambayoyin daga cikin daya daga cikin kalubalen da daya yake mana wallahi shine yace abokan zaman mu a lokacin muna je iyun su masana service wallahi a gefe muna cikin masallaci muna musu magana yake cewa abokan zaman su kusan kullun sai an shigo a kawo musu wannan kuma ai musu wa'azi suna neman su janye musu mutane a cikin firza a goren dutse nan goren dutse yanzu ko a cikin unguwa irin dan zaman da kuke hira ba za ku dan iya hada tin ba a ce ku dan hada kamar kowa ya kawo 1,000 ku hada 50,000 ku dan sai kayayyaki ku ce za ku je asibiti ko ku je goshe da marasa lafiya ku je ku shiga duk gadan da ku tsaya ku je ku yi musu wa'azi ku musu sannu mahallan ya bace ake sallah kuwa ka je zaka yi mamaki akwai wanda suna in ba shi da lafiya baya sallah wallahi na rantsa da Allah akwai wanda ba shi da lafiya ba sa sallah shi ga nake ta fada a kansa na ta ba ku labari anan wajen akwai wanda muka shiga asibiti mun je duba shi an soke shi da wuka anan wajen nace mallan sallah ce ai shi baya sallah ce mallan ai tunda aka soke ni bana sallah musulmi ne inda ya mutu aka ba ta mutu aka ba wai ya ga masa ba wanda ya ga masa muna zuwa ne ba ma zuwa ku yi tim ba dole sai malamai ba dole wannan ba wani abu ne zaka je ka tubu aya da hadisi kana karantawa ba ku je ku gaishe su dan abubuwa na kusa ku gaya musu alal kallan su ma su san suna da ƴan uwan da suke zuwa su yarce su amma ina ga maka mu duk wani shirme mu ne a gaba wallahi ba irin waɗannan abubuwan da cewa ba duk wani shirme ka duba yaran mu harkar wani game harkar ball harkar TikTok harkar me duk mu ne yanzu ana ban daga nan zaka rinka je iwu go an ci bal dan Allah ba haka bane duk wani harkar shirme mu ne a gaba ina ga maka ta an ci gaba an ban duk wata kabila ka kalle yadda suke organizing din kansu su hada kansu ta ko ina kai hatta waɗanda su suke aqida ba kalli misali kamar irin Shia kalli misali irin Shia kun san ɗan Shia akwai abin da suke cewa kumusi wanda abin da ka samu akwai kashe 1-5 suna kaiwa yanzu ɗan Shia idan wani abu ya same shi 10 ta arziki zaka yi tattara an kai masa ba dole sai ta ibe muku mutane ba ka shiga ƙauyuka ka gani a jawo mutum a bashi jarin naira 50,000 a sai masa abalanki a mai kaza a mai kaza a ce gashi nan je kai abin nan kawai abin da ake so ka samu hoton jagora ka sashi a jikin abin nan naka shikenan me yasa wannan ba zai shi'a ba kai ka bashi ne shi ne matsalar addinin musulunci bayan an yi shi da addini sai an yi shi da dukiya wallahi za ga idan Allah ya tashi bayani sai yayi bayani akan dukiya sannan sai ya gabatar da ni da rai sai an sa dukiya za a yi addini amma ina gaya maka kawai gashi nan Allah ya kiyaye na'am kai bai baka